بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أنقوى مشيغب الغود ينقو بين دي مدوكة سركي وأن لا ينئم جامل لنئمان مسلنشي يأيمن كاري لنئمر إيماني kuma ya mana baiwa da ni'imar kyautaye cikin ihsani. Mu gode Allah da ya bamu ikon yin azumi a wannan shekara na wannan wata, muka ga mun soma shi lafiya, gashi yau hawa muna ɗauke na kwana 23. Allah ya sa mu kai na yau ɗin ma lafiya.
Amin.
Kuma sauran da yake saura ma Allah ya sa mu yi su lafiya. Abubuwan da muka yi na ibada a ciki Allah ya sa karfafe ne a wajensa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya sa ya yafe mana. Muna cikin suratu Ali Imran. Mun kwana jiya inda Ubangiji yake ce mana za a jarrabe mu a cikin dukiyoyi da kuma kayunanmu. Za a jarrabe mutane a cikin dukiyoyinsu ta hanyar wajabta musu zakka da sunnata musu sadakoki da kyautata wa mutane da bayin Allah. Za a jarrabe mutane a cikin kayunansu da yin jihadi da yin bauta da cewa kar su yi abu kaza, su bar abu kaza, su yi abu kaza. Wannan duka Ubangiji ya ce zai wajabta muna kuma zai faranta mana, kuma za mu ji suka da zagi daga wajen waɗanda suka gabance mu na ahlul kitab, su ne Yahudi da Nasara, zagi iri-iri da suka iri-iri. Amma ba abin da zai mana in mun yi haƙuri. Ubangiji ya ce wa in tasbiru wa tattaqu, idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah, fa inna zalika min azmil umur, wancananka yana daga manyan al'amura. Ana zaginka ka yi haƙuri ka kiramawa ka barwa Allah. A zagi iyayenka ka yi haƙuri, ci mutuncinka ka yi haƙuri. Wannan dai yana daga manyan abubuwa wanda ba ƙaramin mutum ne zai iya yinsa ba. وبنجي يقول إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اذكر كأنبتي وكاتنا وقت أخذي لوكة أثر الميثاق القوري الذين أوتوا الكتاب وإنن أكبا وللكافرين بهم العلماء ما لم ينسوا الله يتوفي القوري أكل ثم لم da harna yanzu ne alƙawarin da ya dauka da tubayyinan nahudin nasi zaka bayyana shi za su bayyana shi a tauran nan da injilan nan ga mutane wala taqtumuhu ba za ku koye shi ba fa nabazuhu sai suka jefar da alƙawarin nan da suka dauka wara azuburi a bayan su فلم يعملوا به بس أي شيء القوارين ده سكة أو كعبة سيبا ساقع ومتعني جسيا أبن ديكي سكين التورة وإنجيلة سنة قويوة واشتروا سكة مسينيو سنة سكة سيو به بشي آيو ينقبن جزنم فمنا قليلا واني أبن دنيا كتن ني أبن دنيا suna ganin kamar in sun bayyana cewa Qur'ani gaskiya ne to ahlul kitab cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe shine kuma annabin da ake jira daman duk annabawa suke sauraro kuma shine shugaban annabawa kamar su za su koma kasa maimakon da su ne shugabanni za su zama masu goye masu bi to ba sa so su zama masu bi suna su kullum su zama su ne masu magana masu cewa saboda haka sai suka boye suka ce a annabi Muhammadu ba annabi ba ne ba su samu sunansa a cikin littafinsu ba ba su samu sifofinsa a cikin littafinsu ba kuma annabi Musa bai ba su labarinsa ba annabi Isa ma bai yi maganansa ba suka koye wa mutanensu saboda kar shugabanci ya kukushe a wajensu wato shi ne abinda suka so shugabanci na duniya kaɗan ubangiji ya ce fabidita ya munana ma yashtarun abinda suke soyowa ɗan abin duniya da ba zai daɗe ba an ba su shugabancin duniyan nan ma gaba ɗayanta kuma aka ba su shekaru wato goma so goma nawa kenan ɗari to aka sake baka shi kuma ɗarin so goma dubu zai zo ya kare in dai ana zaransa zai zo ya kare kuma ma ko bai kare ba kana shugabancin akwai lokacin da za ka zo a da kyar ma take gani abinci ma kana ci ne dai don kar ka zauna baka ci ba saboda bayan da za ka yi karayu baka ci ba amma a baki ba ka jin wani daɗin ana cewa akwai gishiri kai dai kana ci ne kawai salim alim kake saboda shekaru sun tafi to wannan shi yasa ubangiji yake to abinda suka ce wannan abu ne ya munana da abinda suka so maimakon su siye yaddan Allah su siye lahira su siye abu ne shi yasa malami a nan ɗin ma banda su malaman Yahuda malamai namu sun kuma Allah ya ɗauki alƙawari akan duk wanda ya bashi ilimi Allah ya baka ilimi ya baka nauyi mai yawa kuma ya baka iyya ce wacce za ka iyanta kanka da shi ko kuma ka shaƙe wuyan kanka da shi shi yasa a lahira farkon wa'anda za a yi wa hisabi malamai ne su za a fara yi wa hisabi saboda su aka ba wa jagorancin mutane duk abin da suka faɗa shi ne mutane suke aiki da shi to shi yasa ba a so malami ya faɗi abin da ba bai karanta ba in an tambaye shi abu in bai sani bai ce bai sani ba annabi ma san ma kana yi wa mutane ƙarya ko ka ba da fatawa da son kanka ko da ra'ayinka don ba ka so mutanen da suka taru ko suke tare da kai ta yau malam ya kasa amsa tambaya ko kuma yau malam ya gaji kai yau an kunyatar da malam ko kuma an yi wa malam tambayar da ta kasa ta gajiye da shi da to da man kai gajiye ne ai malam ai naki shi ne ba komai ya sani ba ko fa kullu zihnin ali wa ma utikum min al-ilmi illa qalila ai baba ku daga ilimin ba sai dan kadan duk iliminka akwai wanda yake sama da kai kuma ilimin da kake da shi kaɗan ne aka ba ka abinda ba a ba ka ba shi ne yawa shi yasa an ce an taɓa a wani zama an yi wa Imam Malik fatawa kusan 70 Imam Malik kusan fatawa 70 aka yi masa kowace a ciki yana cewa ban sani ba ban sani ba ban sani ba wai ya sanin ba ne yake cewa bai sani ba a'a bai santa ba ne in ka sani ta ki faɗa shi ma kuma laifi ne ba ka sani ba ka faɗa laifi ne ka sani ka ki faɗa laifi ne duk wanda ya san ilimi ya ɓoye in ji manzo Allah an tambaye ka ilimi ka san shi ka ɓoye ka ki faɗa to za a yi maka linzami da linzamin wuta ranar tashin alkiyama in ma baka sani ba kuma ka faɗa shi ma ta tina ne shi yasa ilimi yake da nauyi saboda bayan annabawa bayan manzanni suwaye suke bi sai malamai wanda Allah ya ba su amanan ilimi ilimi abu ne da Allah baya ba da shi ga kowa sai wanda ya zaɓa tunda ya zaɓe ka ya ba ka amanan sifar daga cikin sufofinsa wanda shi ne ilimi kaya ne na lahira shi ba kaya ne na duniya duk abubuwan nan na duniya in ka kula saboda abu ne na duniya in kana iba yana karewa kaga mulki yana karewa kaga kuɗi yana karewa kaga rayuwa naka tana karewa duk abubuwan nan saboda na duniya amma ilimi baya karewa saboda kana ba da shi yanzu ka aje almajiri kana koyar da shi sai ka ce masa a ba ta sa sai ya ce a ba ta sa to kaga da yake a ba ta sa dinnan shi ya samu a ba ta sa dinnan ta shiga kansa kai kuma nakan da ka gaya masa tana nan tare da kai bata rabu da kai amma in ka ajiye dan kasuwa yau yaronka ne zai je ya yi maka sayayya a kasuwa ya zo ya sa a kanti sai ka ce masa wani eh ina so yau ka je kasuwa ka yi mana sayayya nawa zan baka sai ya ce 10,000 sai ka ɗauko 10,000 a jihunka ka ba shi shin akwai 10,000 a jihunka ka ga babu ta fita ta je wajensa shi ya sa saboda abu amma ilimi in ka ba da shi ma na ta yana nan shi ma wancan ya je bayi shi ma lafi yana nan haka yake ka ga ilimi baya kariya saboda abu ne na lahira kuma sifa ne na Allah saboda shi ya sa idan mai ilimi ya mutu duk komansa za ku gada za ku gaji littattafansa za ku gaji gidansa za ku gaji motocinsa za ku gaji dokin gonakinsa komai za ku gada amma ban da ilininsa da ilininsa yake tafiya sai dai wanda ya baku din amma na shi din da shi yake tafiya saboda dama abu ne na lahira to shi ya sa Ubangiji alƙawarin da ya ɗauka a kan malaman Bani Isra'il din nan cewa ku bayyana gaskiya ka su koyi haka ya ɗauka a kan mu ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu bayyana gaskiya kar mutum ya zo ya yi maka tambaya a kan fatawa a kan tariƙa sai baka taɓa sanin tariƙa ba baka taɓa karɓa ba baka taɓa karantawa ba baka san me ake yi baka tashi kana maganganu a kai ko kana kafirtawa ko kana ƙaryatawa ko kana gaskatawa duk wannan bai dace ba ga mai ilimi mai ilimi in an tambaye shi abinda bai sani ba an ce maka ɗan tariƙa suna abu kaza 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 baka sani ba zai ka ce ban sani ba ka je ka same su ka tambaye su me hujjansu da yasa suke abu kaza kaza da din nan da ka tambaye su in suna da hujja sai su gaya maka wannan shine adalci na ilimi amma ba a tambaye ka abu baka sani ba ka ce za ka ba da fatawa a kai kowanne ma'abota fanni na ilimi akwai istilahat na abinda ake cewa istilahat abinda suke haduwa akai wanda in ba wanda ya karanta fannin ba in suna magana ba zai fahimci me suke fada akai ba to wannan istilahatin akwai shi a cikin fannin tasawuf akwai shi a cikin fannin fiqh akwai shi a fannin hadisi akwai shi a fannin fikir a lugha akwai shi kowanne a mantiq a balaga a wuro kowanne fanni na ilimi akwai wannan istilahatin in ba ka karanta kuma ka san shi ba idan masu ilimin suka zo suna magana akai ba za ka fahimta ba ubangiji yace la yahsibanna allazina yafrahuna bima atau allazina la yafraha la yahsibanna kalsi zaki allazina yafrahuna wa innan da suke alfahari ko suke farin ciki bima atau da abinda suka aikata wa yahsibu wa yahibuna suna son kuma an yuhmadu ayyadesu bima lam yafalu da abinda basu aikata ba abinda basu aikata ba suna so ayyadesu akai cewa sun aikata kuma abinda suka aikata nan suna farin ciki da shi menene abinda suka fata mutum ne zai fatar da mutane sai yana so kuma yana farin ciki da cewa ya fatar da mutane mutane mutum ne ya yi shekara 40 ko 60 me yake yi yana rike da sharbinsa me yake yi da sharbin nan astaghfirullah استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ينا صلاه النبي ينا لا اله الا الله sai kazo kace maka wannan dubbidi'a ne ta hana shi yin istighfari ta hana shi yin salatin annabi ta hana shi yin zikri la ilaha illa allah sai kana farin ciki da cewa ka hana wannan bawan allah yayi istighfari ka hana shi yayi salatin annabi kuma ka hana shi yayi zikiri kuma kana so a yaje ka cewa kai ka shiryar da wannan mutum shi ne ka shiryar da shi kenan me ka koya masa ka hana shi zikiri abinda dai ake yi kenan alazumin safi na tariqa tijaniya alazumin yamma na tariqa tijaniya a wazifa abinda ake yi kenan babu kiran sunan shehu tijani a cikin wazifa ko akwai babu kiran sunan shehu ibrahim ko shehu abul fate ko shehu jibrim ko shehu tahiru ko shehu wani babu a ciki sunan manzo Allah ne salatin annabi ake yi sai ka zo ka hana mutum ka ce je yana da fita bid'a ne mushrikanci ne to idan mai la ilaha illallah ya zama mushriki waye musulmi kenan jama'a ina tambaya wanda zai zauna kullum yin sai ya ce la ilaha illallah to tsari yayi wa annabi salati to 250 kuma ya yi istighfari daga zunubinsa to 230 idan wannan mushriki ne to waye musulmi shine abinda za a yi tunani shi yasa ubangiji anan yana magana da duk wanda yake farin ciki da fatar da mutane da yake ka dauke mutum daga wajen alheri to ai na ka ajiye shi wajen zagin bayan Allah akan ya je saurari inda ake zagin bayan Allah a zagi a kama sunan wali wanda ya yi shekara 80 yana karatun Qur'ani yana shiryar da mutane mutane fiye da miliyoyi sun musulunta a hannunsa a kira sunansa a ce da shi kafiri ne a ce da shi mushriki ne wannan shi ne musulunci a wajenka ka ɗauki mutum ka ɗora a nan kuma kana farin ciki da haka kana so a yabe ka akan cewa kai ka jaddada musulunci to ban gane irin musuluncin da mutum ya jaddada ba ubangiji ya ce waɗannan mutane fala tahsibannahum kar ka zake su bi mafazafin suna ga wuri da zai tsirar da su min al'azabi daga azaban Allah. Walahum azabun alimun, azaba mai ratsafi ya tabbata ga duk wanda yake fatar da mutane. Saboda ne, saboda inna Allah la yuhibbul fasad, Allah bai son barna, inna Allah la yuhibbul mufsidin, Allah baya son kuma masu barna. Wayannan mutane su ne wanda Allah ya faɗe su a cikin suratul Baqara ta 20, za ila lam la tufsidu fil ard, in an ce musu kar ku yi barna a kan ƙasa, abinda kuke yin nan barna ne ba gyara ba. Kalu inna ma nahnu al-muslimun, sai su ce mu gyara muke, mu gyara muke. Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna, su ne fa masu barna. Dan duk kamar yadda muka faɗa kwanakin nan, duk da ya wuce, duk wani bala'i, duk wani bala'i yana zuwa ne sababin sako da barna da zagin waliyai. Abinda aka zo aka koya wa mutanen mu yanzu kenan a ƙasashen Hausa da sauransu, zagin waliyai shine addini, zagin waliyai shine sunna, zagin waliyai shine hali da ɗabi'a mai kyau. Wanda iya zagin waliyai shine babban malami, shine mashhurin malami, shine wanda ya san abin da yake yi. Wannan ba inda zai kai mutanenmu idan ba a daina shi ba, sai ga halaka, sai ga barna, sai ga wato wahala da azaba da abubuwan da muke faɗa. Tunda mun faɗi cewa zagin musulmi, ma ordinary musulmi, ba mu ba ordinary a musulmi, amma na faɗa ne ga misali, ordinary musulmi ma ka zage shi ma haramun, ka wulaƙanta shi haramun, ka yi masa kallo mummuna ma haramun, ka yi masa kallon wulaƙanci ma haramun ne, ka ambace shi da halin da bai so haramun ne. Yau ga shi sai malaman musulmai ne za a zaga, mahaddata Qur'ani, malaman hadisi, sufaye, masu koya mutane tarbiya mai kyau, tarbiyan hali, masu shiryar da mutane zuwa tafarkin bin Allah, za a zaga. Sannan ana jin daɗi, ana kabara a masallaci. To wayannan abubuwa gaskiya a daina su, a daina su, a daina su. Saboda ne, saboda mu samu kuɓuta da kanmu ma kawai, ƙasanmu ma ta samu zaman lafiya. Wannan shi ne abin da ya kamata kowannenmu ya yi. Amma yanzu abin da yake gudana shi ne waɗannan abubuwan su ne mashuri. In kana tafsiri ba ka zagi ta a wannan malamin bai iya komai ba, kana wa'azi ba ka zagi ta a wannan malamin ina ai ɗan tigija-tigija ne, sai ka kira sunan wani ka zaga, ko shugaban ƙasa ko gwamna ko kuma kwamishina ko sarki ko ka za babban malamin garinku ka zage shi da ta wannan malami ne, wannan ba shi ba ne malinta. Zagi bai taɓa zama malinta ba. Da Qur'ani ne a hannunmu nan, kowa yana da shi a hannunsu. Ina so wani ya buɗe min inda Allah ya yi zagi a ciki, ko kuma inda manzo Allah ya yi zagi a ciki, a nuna mini. Babu shi. Zagi ba zai taɓa zama karatu ba, zai taɓa zama ilimi ba. Saboda haka mu ne tance shi kar mu yi. Duk da muka ji ana zagi a masallaci, to wannan masallaci, masallaci ne na bala'i, mu fita daga ciki. Idan bala'i ya sauko zai game haddam. Amma masallaci waje ne da za a koyar da tarbiyya mai kyau, da halaye mai kyau, da ɗabi'u masu kyau, halayen manzo Allah, halayen sahabban manzo Allah, halayen matan manzon Allah. Saboda mutum ya je gaya matansa, ga abinda na ji an ce matan manzon Allah suna yi, ku ma ku yi. Wannan shi ne masallaci. Amma ba masallaci za a zauna a ga mutum yana sallah biyar cikin lokaci, baya shan giya, muƙaddara ma yana sha, baya caca mukaddara ma yana yi baya tuna mukaddara ma yana yi musulmi ne kullun zai yi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha to wacce kalma ce ta la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah sai yan abun da ni na faɗe shi da annabawan da suke gabana duka la ilaha illallah mata a madina suna cewa ba ma sanin cewa an tashi daga sallah ko manzo Allah ya riga ya gama sallah sai mun ji zikiri in mun ji zikiri mun san an gama sallah a masallaci haka matan madina suke abinda sahabbai suke yi kenan abinda annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabban muddin ana yin sa a gari gari zai yi lafiya muddin ana yin sa a ƙauye ƙauye zai yi lafiya muddin ana yin shi a daji dajin zai yi lafiya muddin ana yin sa a kogi kogin zai yi lafiya inda ake yin zikiri waje zai aminta abinda nake kiran mu gaba ki daya shine mu koma yin zikiri kamar yanda ake yi da kasan nan ba ji ba gani ba kama hannun yaro haka ake zikiri a kasan nan to mu koma san wannan mu ci gaba da yi saboda kasan mu ta samu lafiya ubangiji yake walillahi mulku samawat mulkin sammai bakwai wal ardi da kasai bakwai walillahi na Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne a bisa kowanne abu da yake so ya yi shi ko yake son ya yana daga ciki gafarta wa wa'annan yana daga ciki yi wa wa'annan azaba yana daga ciki ba wa wa'annan lada yana daga ciki ba wa wa'annan alaki duk Allah yana da ikon ya yi haka kuma yana daga ciki saukar da rahamansa kamar yanda yake saukar da azabansa saboda haka ba na son mutanen Najeriya ko mutanen Barnonmu in bai kauna saboda wahalar da muke ciki ko muka shiga mu ga kaman cewa Allah ba zai iya dauke mana ba kuskure ne da ai wannan wahalar babu kita wannan fitinan babu shi Allah ya kawo shi kamar yanzu rana ne an jima kuma Allah zai kawo dare sannan kuma ya kawo da daren ya kawo rana to haka idan muka gyara halayenmu muka gyara ayyukanmu muka gyara ɗabi'unmu Allah zai kawo da wannan fitinan duk da muke gani ya maye gurbinta da rahama da jinƙai da tausayi da lutufi da arziki da wadata har ma waɗanda za a haife su bayan ka su ba su taɓa jin ba su san ma an yi waɗannan wahalan ba kamar yanda wanda ba a haife su zamanin Rabi ba su san wahalan da aka yi zamanin Rabi ba sai dai labari muke ji to haka su ma waɗanda za a haife su bayan wannan wahalan ba za su sani ba kar mu ɗebe ƙauna daga rahaman Ubangiji Ubangiji yake inna fi harfi samawat ka sani a cikin halittai na sama bakwai halittan sama bakwai da abin da yake cikinta na abubuwan mamaki na saman nan sama guda bakwai din nan da taurarin da suke cikinta da falakin da yake cikinta da abubuwan da yake gudana a cikinta na asirarai da mala'ikun da suke cikinta duka yanzu Ubangiji da taurarin da suke sawabi wanda ba sa motsi da taurarin da suke sayyaran masu gudu masu tafiya kamar rana kamar su zuhal su mare da sauransu waɗanda suna tafiya sawabi kuma kamar kaza kamar wata waɗanda ba su da haske na kansu wannan Ubangiji ya ce wal ardi da ƙasa ita kuma ƙasai guda bakwai din nan duka ya ce duka waqtilabil layl da sassaɓawan dare shi ne tafiyan dare wannan hari da zuwan rana in dare ya tafi rana ta zo ba sa haɗuwa ba zai yi a ce yanzu dare ne yanzu rana ne sai dai yanzu dare ne ba rana kuma yanzu rana ne ba dare ba ta haduwa yace da duwatsu da suke cikin ta da kuma koguna da suke cikin ta da itatuwa da suke cikin ta da nau'o'in dabbobi da suke cikin ta da ma'adinai da suke cikin kasa duka la ayatun wa'annan duka ayoyi ne da suke shiryarwa a bisa kaɗaitakan Ubangiji kuma suke shiryarwa a bisa ikon Ubangiji suke shiryarwa a bisa girman Ubangiji duka suna shiryarwa a kan wa'annan ne ga baki ɗaya ga wanda ya tunani shi ya sa ya kawo shi da ulil albab ga ma'abota hankali in ka tsaya ka yi tunani ina ne ƙarshen dare ina ne farko rana bari ka bita za ka gani kamar ka je bakin teku ka tsaya in ka je bakin teku ka tsaya ka yi kallon sai ka ga kamar sama da ƙasa sun haɗu kuma ba su haɗu ba in ka je tekun kana ta tafiya sai ka ga kana ta tafiya wannan duk ayoyi ne na Allah da yake shiryarwa to saboda haka duk abubuwan da Allah ya halitta a wani aya har yana cewa wa fi anfusikum ku yi tunani a cikin kayukan kai kanka ka isa ka zama kai tunani a cikin kanka aya ne na Allah dan adam tun kai ba komai bane maniyyi ne wanda inda babanka ya ga dama bai zuba a cikin mahaifan babanka ba ya zubar a ƙasa shikenan sai a kwashe ka a zuba a shara ba ka da wani amfani to a'a da aka zuba a cikin mahaifa in mamanka ba ka ga ramar haihuwarka ba ta je ta yi bari ta wanke ka fito ɗan tsoka sai a jefa a kare sai cinye ka bai ka wuce ɗan tsoka haka ba a'a ya bar ka ka zama mutum ka fito duniya ka duba jikinka nan gaba ɗaya ka yi tunani a kanka in ka duba jikinka yanzu jikinmu nan gaba ɗaya wannan fata da ya lullube ƙashin nan namu duk a huje yake duk huji ne jikin ba inda ba huji a jikin amma me yasa jini baya fita ta nan me yasa ruwan jikinka baya fita ta nan gashi duk huji ne jikinka duk a huje kake kamar yadda ka san rariya haka jikin ɗan adam ne dan in da jikinka nan Allah bai yi shi kamar rariya ba kana tafiya yanzu nan ba za ka kai kofan masallacin nan kofan ka fita daga kofan gidan nan za ka ga wuta ya kama a jikinka saboda zafin da yake jikinka shi yasa Allah ya yi jikin mutum duk huji saboda iska ya ringa shiga ya rage temperature na zafin nashi saboda kar ya kama da wuta to wannan duk ayoyi ne Allah yake nuna maka shi yasa idan baka yi wanka ba kwana biyu dauda ya tsotso shi kofofin gashin ka nan zaka ji kana jin zafi sosai kana jin gumi sosai saboda inda iska ya kamata ya shiga duk a tsotse suke shi yasa dauda ya rufe wajen iska baya shiga shi yasa wutan temperature na cikin ka din yake da zafi yake so ya kama wuta shi yasa in kai wanka sai ka ji wani iska mai sanyi ya shigo saboda ka wanke wannan daudin ya sau to duk ka duba wa'annan ka duba kashinka ka duba farkonka ka duba jini ka ga yanzu jini ana cewa muna ganin shi ja amma ba kala ɗaya ba ne ja da fari ne amma kai in akan ka duba sai ka gan shi ja kuma halittu ne suke tafiya a cikin jinin to duk waɗannan ayoyi ne Ubangiji yake tuna maka da yake nuna kai kanka mashin ne Allah ya kera ka kake tafiya to ka gane waɗannan Ubangiji yake la ayatin li ulil albab ayoyi ne da suke shiryarwa a cewa akwai wanda yayi ka ba kai kai kanka ba saman nan akwai wanda yayi ka ba ita ta yi kanta ba kasan nan akwai wanda yayi ka ba ita ta yi kanta ba duwatsun na akwai wanda ya yi su ba su suka yi kansu ba haka komai da kake gani Ubangiji ya ce mu yi tunani mu gane waɗannan saboda mu bauta masa shi Allah cikin shi ke ma sai yayi wa'annan abubuwa na
inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته فما للظالمين من انصار
يا زوى حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم شوى النبي إذن يا تاشي تذتري yakan karanta in ya tashi daga bacci da daddare yakan karanta wannan ayoyi 10 na karshen Ali Imran yana da kyau ma'ana kana farkawa daga bacci ka karanta wannan ayoyi 10 na karshen Ali Imran dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka daga ya tashi daga bacci sai ya karanta الذين يذكرون الله وإنن da suke ambaton Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubihim ko a kishinde suna ambaton Allah kuma sune wadannan da waye tafakkaruna suna tunani bi halqis samawati a cikin halittu na sama wal ardi da kasai suna kafa hujja a bisa samuwan ubangiji da kadaitakansa da girmansa in sun gani da suke rabbana ma halakta haba batila ubangijinmu baka halicci wa'annan halittu duka dan wasa ba baka halicce su dan wasa ba ne ka halicce su ne domin nuna girmanka da hikimanka subhanaka sarkiya tabbata gare ka faqina kathirat damu azaban nar azaban nan nauta ranan tashin alkiyama kaga anan malaman fiqh suna cewa yana magana ne waɗanda suke yin sallah a tsaye in ba za su iya ba za su yi a zaune in ba za su iya ba za su yi a kwance saboda sallah ita ba wani lokacin da aka dauke maka sallah sai idan baka da hankali baka cikin hankalinka kana bacci to wannan amma kana cikin hankalinka sallah ba dauke maka shi ba ko da duk jikinka baya motsi ma'ana ka samu paralysis shalal jikin ka ya mutu baya aiki sai gidonka da hankalin kana in an gaishe ka kana ji ka san wanda ya zo ka san waye ke tsaye a kanka kana gani amma baka motsi to sallah wajiba ce a kanka kuskuren da mutanen mu suke yi masu jinya da yawa wanda suke zaune kan masu jinyoyi suna kula da mara lafiya yana daga cikin kuskuren da suke yi sai ya bai da lafiya su sai su fita su yi alwala su yi sallah sai su dawo su zauna kansa ba haka ba ne mara lafiya idan lokacin sallah ya yi za ka ce masa lokacin azahar ta yi sai ka yi masa alwala tunda ka yi masa alwala tunda yana cikin hankalinsa ya sani sai yi sallah ko da rike ido da buɗewa ne zai karatu a zuciyarsa wannan wajiba ce a kansa amma sai da kake kula da shi wajibi ne kai masa alwala in kuma jikinsa duk bandeji ne baya iya taɓa ruwa kai masa taimama shi ne ka'ida kai masa sarki kai masa alwala ka gaya masa lokacin sallah yayi kuma yayi sallah malaman mu kuma suka ce allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wa'inda suna ambaton Allah a tsaye, kai zikiri a tsaye, ta tsaya kana la ilaha illallah la ilaha, kaman masu zikiri a tsaye suna tsalle suna buka kasan nan, babu wani laifi a ciki, babu laifi ta tsaya dan lokacin da yake buka kasan nan yake tsalle bai sani ba, bai san ma yana yi ba, in dai ba kwaya ya je sha ba, a'a ne kansa yake dan ba a so ka sha kwaya ko lokacin zikiri ne ko me, a'a a hankalinka a tsaye ka tsaya kai zikiri, daɗin zikirin ne ya sa ka kake tsalle kake buga zuciyanka, to wannan yana da kyau babu laifi. Waɗanda suke a zaune kamar lokacin wuridi ko wazifa ko zikirin juma'a a zauna a zikiri, shi ma ga shi nan kurunan laƙiyaman wa ƙu'udan wa ala junubihim, in kuma in ka gaji ka kwanta ma a kwanci ma kai ta zikiri, kai ta zikiri, ba abinda Allah bai masa lokaci ba sai zikiri, zikirin nan za ta iya yi, kana iya yin shi ko ina ko yaushe, ko kana kan dokinka, kana cikin moto, kana ciwon shanunka, ka watsa tarunka, kana jiran kamun kifinka, kana noma mace, tana girki, tana gani, duk ana so a yi zikiri, shi ne mabuɗin alheri, shi ne kuma makulli da zai kulle kofan sharri, da inda ake ambaton Allah shaitan baya zuwa wajen, gudu yake ya bar wajen, da ya ji kiran sallah, da ya ji zikiri zai gudu yayi nisa da wajen, baya zuwa wajen, kuma kamar yadda annabi ya gaya mana duk mai zikiri yana zaune ne tare da Ubangiji, kamar yadda annabi kamar yadda Ubangiji ya faɗa a hadisul qudsi, ana jalisu man zakarani, ni ina zaune ne tare da wanda yake ambato na, duk wanda in ka fara zikiri to Allah yana zaune tare da kai, kamar yadda na faɗa kwana biyu da ya wuce cewa Allah baya ba ka iko kayi zikiri sai in yana son ka, dan duk da zaran ka zauna to Allah yana kallon fuskan ka yana maka murmushi, to duk wanda Allah yake yi murmushi kuwa ba shi ba yi masa azaba a duniya ko a lahira, to shi yasa ake so mutum ya yi ta zikiri, ya yi ta zikiri, shi yasa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa a wani hadisi yake cewa idza ra'aytum riyadal jannati fartau, idan kun zo kun ga dausayin aljanna to ku tsaya ku yi iyo, qalu wa ma riyadul jannati ya rasulullah, menene dausayin aljannan nan ya manzo Allah, yace ila ku zikri, ila ku zikri, suka ce inda aka yi kewayo ana ambaton Allah, inda aka yi kewayo ana ambaton Allah dausayi ne na aljanna, idan kun zo wajen kar ku wuce ku tsaya ku yi kiyo, ma'ana ku yi zikiri tare da masu zikirin, a nan sai ku samu abin da ake, kamar yadda annabi ya ba mu misalin mutum uku, mutum uku ne suna tafiya, sai suka zo suka samu an yi kuri, an yi da'ira, ma'ana an yi kuri ana zikiri, sai ɗayansu ya ga waje a cikin kurin nan sai ya shiga, ɗayansu kuma sai ya tsaya gefe bai tafi ba, ɗayansu kuma ya juya baya ya tafi, ya ce to wanda ya ga waje din nan, inji annabi ya ce ya ga waje a kurin nan ya shiga, shine wanda ya nemi Ubangiji ya kusanta shi, kuma sai Ubangiji ya kusanta shi, wanda ya ji kunya ya ci tafiya, to ya ce ya ji kunyan Allah, ya ji kunyan a ce ana zikirin shi ya bar wajen, saboda haka shi ma Allah zai ji kunyansa a ranar tashi alkiyama, ba zai taɓa yi masa azaba, wanda ko ya juya baya ya tafi nan, ya ce to ya ba wa Allah baya, Allah kuma zai ba shi baya ranar tashi alkiyama, Allah zai masa azaba. To saboda haka kar ka zama na uku, dama dama ka zama na biyun ma, hum qaumun la yashqa bihim jalisun, haka annabi yake, su mutane ne masu zikirin nan, su mutane ne da ba zai wofinta ba duk wanda ya zauna tare da su. To hadisi akan zikiri da masu zikiri yana da yawa, saboda haka a jiha duba a tambayi malamai akai zai yi mana bayani rabbana innaka man tudkhilan nar ubangijin mu sai duk wanda ka shigar da shi wuta faqad ahzaytahu ka wulatan tashi wama lizzalimin min ansar azzalimin kafirai malahum min ansar ba su da wani wanda zai taimake su ko ya hana su shiga wuta rabbana innana sami'na munadiyan ubangiji mumumin ji mai kira mutane lil imani da imani shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani da yake kira mutane zuwa imani an aminu cewa ku imani bi rabbikum da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani rabbana faghfir lana fada sababin haka ubangijin mu ka zafarta mana zunubana zunuban mu wa kafir anna ka kankare anna gabarun mu sayyiatina munanan ayyukan mu wa tawaffana kana ka kafir ayyukan mu ma al abrari tare da tarin mutane nagari sune annabawa da salihai kamar yanda aka ce to zamu tsaya nan saboda da ga Allah ce mana da lokaci yayi na addu'a zamu bada daman tambayoyi saboda mu yi addu'a kuma mu shi insha Allah gobe mu karasa Ali Imran mu shiga nisa kuma insha Allah mun lokacin rufe tafsiri yayi mu rufe Allah ya taimake mu
ala gabar jamala mai tambaya na cewa shin ya halatta mace ta yi wankan janaba da sauran ruwan da mijinta ya rage
za ta iya yin wanka a kwariya ɗaya da mijinta ta ga ashe ruwan da ya saura ma za ta iya yi da shi kenan amma in akwai waninsu suna cewa makruhi in akwai wani ruwan da za ta iya yi da shi sauran makruhi ne ta yi da shi amma in babu za ta iya yi ba wani abu
mai tambaya na gaba yana cewa ya hukuncin mutumin da yake yin sallah a gaban liman
sallah a gaban liman makruhi ne in ba darura in dai masallaci bai cika ba bayan liman akwai fili an fi so mamumi duk su tsaya a bayan liman sai yakin da darura da zai sa mamumai su tsaya a gaban liman mutane kullum muna faɗa cewa idan masallaci bai cika ba to a zo a cika safin masallaci har ya fita sannan a je in ya kama bayan gaba ɗaya ya cika ba waje sai a yi safu a gaba amma in akwai baya to sun ce makruhi ne a yi safu a gaban liman haka malaman fiqh suka ce
mai tambaya na gaba yana cewa mace ce ta ɗauki niyyar azumi bayan ta yi uku sai al'ada ya zo mata shin in ya ɗauke sai ta sake sabon niyyar azumi ko na farko ya wadatar
mace in ta ɗauki azumi tana cikin azumi sai al'adanta ya zo sai ta yanke al'adan ya ɗauke bayan awa ɗaya ko bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu ko bisa al'adanta yanda ta saba ta yi wanka to za ta yi niyyar istighna gaba da azumi niyan bayan ai ta yanke saboda haka za ta yi ci gaba da azumi kwanaki da sauran na Ramadan abin da ya kamata ta yi ke
mai tambaya na gaba yana cewa wani irin addu'a ya kamata mai itikafi ya yi
mai itikafi ya lazamci karatun Qur'ani da rana ya lazamci nafiloli da daddare ya lazamci salatin annabi da istighfari kuma da duk wani addu'an da ya san zai yi saboda bukatunsa na duniya da na lahira ya nema wa kansa da iyayensa gafara kuma ya nema ƴaƴansa da zuriyarsa istiqama duk wannan shine abin da zai yi amma ya lazamci karatun Qur'ani da rana ya lazamci nafiloli da daddare ya lazamci salatin annabi in zai iya da su salatin fati su jauhara da sauransu dai duk abin da ake yi dai na addu'a wanda yake bayan ya gama karatun Qur'ani yana so zai iya yi ba wani damuwa a ciki sannan kuma daga dare bayan an gama tarawihi zai ci gaba a masallacin da ba a yin tahajjudi kamar yadda ake yi yanzu zai ci gaba da nafilolinsa in ya gaji ya zauna zai ci gaba da istighfari da la ilaha illallah da sauransu da salatin annabi a wannan kwanaki da ya dauka na ibada
mai tambaya na gaba yana cewa shin ya halatta mutum ya rike barin farce
to kazanta ne da barin farce bai da kuma wani amfani kuma waje ne na shedan da sauran abubuwa da yake ciki saboda haka yanke shi shine sunna yanke farce sunna ne saboda haka yana da kyau mutum ya yanke farce ya aske gashin hammatansa ya aske gashin gabansa ya rage gashin bakinsa kuma ya yawaita gashin gemunsa wannan shine sunna saboda haka in yana son ya san sunna ne ya yanke farce sunna ne aske gashin hammata sunna ne aske gashin gaba sunna ne sannan kuma rage gashin baki kuma sunna ne da kuma yawaita gashin gemu kuma sunna ne wannan shine
ne tambaya na gaba yana cewa mutum ne ya aure yarinya ba ta san komai ba a addini ana kokarin a koya mata amma ba ta so shin ya halatta a zauna da wannan mata
ta sai kokari ai jihadi ne ya same shi sai kokari ba zai ji ba ya samu jihadi sai kokari ya mai da ita malama da hikima da hakuri da dabara idan yayi ta fito in ya ga tana son kuɗi sai ce mata to duk sanda na koya miki wani hadisi ko na buci ta hatta ce zan baki na yara kaza zaka ga ta hatta ce da wuri ai haka ake koya wa yaro da mace karatu sai ta duba me take so sai ta ce mata to wannan abin da na koya miki nan in kin hatta ce in Allah ya sati ne zuwa zan baki kaza zaka ga ta lokacin ta hatta ba duka ba zagi in kana fushi ba za a yi karatu ba in kana zagi ba za a yi karatu ba in kana duka ba za a yi karatu ba sai dai da kyauta ka so mata wani dan atamfa dan wani kakanni ne dan kyau dan wani abu dan in ka ga kana son nama in ka fita ka kunso nama ka kawo haka za ka rinka yi to shi kenan sai ka ga karatu yana tafiya daidai kafin ka zo ma sai ka ce mai gida ai karatu jiya nan na hajji to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu dace a cikin rayuwar mu gaba daya Allah ya saka wa shehinnan mu da alheri shehinnan mu Allah ya saka musu da alheri shehinnan mu Allah ya saka musu da alheri malaman mu duk da suka koya mana harafi Allah ya saka musu da alheri iyayen mu Allah ya saka musu da alheri magabatan mu gaba daya Allah ya gafarta musu Allah kuma ya tsara musu hasken makwanci ya tsara musu kusanci da manzo Allah albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasar mu Borno kasar mu Najeriya Allah ya kare su gaba ki daya duk wani fitina da wani yake kullawa ko wasu suke kullawa Allah ka san su ka san abin da suke kullawa ka san ma kirkin da suke shiryawa Allah a gabanka suke yi da ikonka suke yi Allah karka ba su nasara Allah karka ba su nasara a kan Borno Allah karka ba su nasara a kan Najeriya duk nufin su na shari Allah ka warware shi in waɗanda za su gyaru ne Allah ka gyara su in wanda ba su gyaru ba ne Allah ka sani ka mayar musu sharrin su zuwa kansu kawai ya Allah Allah mutanen mu sun wahala suna cikin wahala dan uwa ana cikin damuwa bayinka suna cikin matsi suna cikin kunci sun bar gidajensu ƴaƴansu da matansu duk ana cikin damuwa Allah muna roƙanka da mu da su duka Allah ka yaye mana wannan bala'i da ya dame mu alfarman manzo Allah alfarman Qur'ani alfarman watan Ramadan duk inda musulmi yake a duniya Allah ka yaye masa abin da ya dame shi inda musulmi yake Allah a duniya ka yaye masa abin da ya dame shi Allah ka shiryar da musulmai duk inda suke a duniya Allah kai mana jagoranci Allah kai mana jagoranci Allah kai mana jagoranci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima wal-Fatima wal-Fatima وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا صبيح الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله